نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى مثل بيان قيام السلام عليكم ورحمة الله. بلكم من الدعاء أولا ينفق الزنك جبد كرتين بلوغ المرام من أدلة الأحكام. إذن بعض من تابع من أسكن بعض بيك مدنة كان رفع عليه وسلم يقو يد صلى أعيككي دكما أمغنكي أتكين حديثا سما تفركي. Hadisin da muka tsaya akan sa jiya shine hadisin Malik ibn al-Huwairi wanda yake cewa yaga Annabi sallallahu alaihi wa sallam fa idha kana fi witrin min salatihi lam yanhaf hatta yakawiya qa'idan. Idan Annabi ya kasance a cikin witri cikin mara na raka'o'in sallar sa baya miƙewa gaba daya har sai ya daidaita a zaune sannan ya miƙe. Mara shine idan ya gama raka'a ta farko kafin ya tashi ta biyu sai ya daidaita a zaune sannan ya miƙe, ko in ya gama raka'a ta uku kafin ya tashi ta hudu sai ya daidaita a zaune sa'annan ya miƙe tsaye. Zaman da ake kiransa da suna jilsatul istiraha, jilsatul istiraha. Wannan hadisi riwayar Bukhari ke nan. Yau kuma zamu tashi kan hadisin Anas dan Malik, ko Allah ya kare yadda a gare shi. Wa an Anas radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا. أنكرت حديثي دقى أنس بن مالك يتي للي من زن الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ياي القنوت أتكن صلى حرطا ومتعقيا يدعو على أحياء من الأرض ينايل الدعاء بعد الركوع باين الركوع باين ياتقو دقى ركوع كافن يتفي زوى ذا سجودا يدعو على أحياء من الأرض yana yin addu'a mummuna bisa ga waɗansu ƙabilu na Larabawa. Wannan alƙanut ya yi shi ne a cikin dukkanin salloli na farilla guda biyar da ake yi a yini, kuma ya yi shi ne bayan ya ɗago daga rukuɗi kafin ya tafi zuwa ga sujuda. Kuma dalilin yinsa yana yi ne bisa ga waɗansu ƙabilu na Larabawa waɗanda suka yi ta'addanci ga waɗansu sahabbai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki waɗansu sahabbai wata muhimma ta su, sai waɗansu ƙabilun Laraba suka tare su a hanya suka ce dama muna neman ku, ba ku ne wanda kuka yi imani da manzon nan ba. Suka ce ku ji tsoron Allah ku jale mu, mu ba abin da ya shafe mu da ku ba, a turo mu yaƙar ku ba, aikin da aka tura mu daban suka ki, sai da suka kashe su. Sai Annabi ya zo kullum ya sa su cikin alƙanut tsawon wata ɗaya na alƙanut a kansu, yana tsitsi ne musu sallallahu alaihi wa sallam. Anas dan Malik yake son matarakahu, sannan daga baya sai ya daina wannan alƙanut. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi, wato asalin hadisin yana cikin Bukhari yana cikin Muslim, sai dai lafazin da ke nan wanda malam ya kawo mana a wannan littafin riwayar Imam an-Nasa'i ne da Ibn Hibban da Ahmad Ibn Hanbal. An gane ko? Wa li Ahmad wa Ad-Darqutni nahwu. Akwai hadisi a cikin Musnad na Imam Ahmad da kuma littafin al-Imam Ad-Darqutni nahawu kwatankwacin wannan min wajhin akhar, ta wata hanyar daban ba ta hanyar sanadin da waɗancan suka rawaito hadisin ba. Wazada, a ƙarshen wannan riwaya ta Ahmad da Darqutni an yi ƙarin cewa wa amma fi subhi fa lam yazal yaqnutu hatta faraqa ad-dunya. Wa amma fi subhi, amma game da sallar asubahi kuwa fa lam yazal yaqnutu, Annabi bai guje ba yana yin alkanut a cikinta hatta faraka duniya, har ya bar duniya. A riwayar Imam Ahmad da riwayar Imam Darqutni, haka kuma Imam al-Baihaqi ma ya rawaito wannan a cikin sunan dinsa. Haka al-Imam al-Hazmi cikin littafin al-Itibar fi an-Nasikh wal-Mansukh min al-Athar da su rawaito wannan hadisi. To amma wannan hadisin da yi saboda a cikin sanadinsa akwai mutumin da ake kira Abu Ja'far al-Razi wanda sunansa shine wato Isa ibn Mahan, wanda malaman hadisi suka ce huwa sayyibul hibsi, baya haddace abu yadda yake, in yi sai ya tsara ko ya rage. Mutumin da yake da irin wannan matsayi baya bayar da hadisin Annabi ya karba. Kun fahimta da kyau? Kun ga wannan shine madogaran waɗanda suke yin alkanuti a sallan asubah, madogaran su wannan hadisin, hadisin kuma ba yake ne. Kun gane da kyau? Wa anhu radiyallahu anhu, haka an karɓo hadisi daga Anas bin Malik, Allah shi kare da a gare shi, anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana la yaqnutu illa idha da'a li qaumin aw da'a ala qaumin.
yace annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata dare shi ya kasance baya yin alqanut sai fa idan zai yi addu'a ta alkhairi ga waɗansu mutane ko in zai yi mummunar addu'a ga waɗansu mutane illa idza da'a liqaumin addu'a alkhairi kenan da'a sai ta'addi da lam liqaumin aw ala qaumin wa addu'a wadda take bata alkhairi ba kenan da'a sai ta'addi da harafin ala an gane ku idan mutum sai da'autu laka na yi maka addu'a ta gari da'autu alaika ma'ana na zime maka mummunar addu'a kenan wato kan gaban mabin larabci kenan idan mutum bai san ka'idojin larabci ba sai ka je kana nufin alkhairi sai ka faɗa magana da bata dace ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar da wannan a matsayin alqanut wato lokacin da ya so yi wa mutane alkhairi sai ya musu ta cikin alqanut ya musu addu'a ta alkhairi kamar da ya wato addu'a ta alkhairi ga waɗansu daga cikin sahabbai da ke maka sun so su yi hijira ba su yi hijira ba saboda su talakawa ne masu rauni ne ba su da ƙarfi ko dabaran da za su iya fita daga makka sai annabi ya ce musu addu'a ta alkhairi yana son su cikin alqanut Allahumma anjil walida min al-walid Allahumma anjil hisham bin wa'i Allahumma kaza yayi ta addu'a daga karshe kuma sai mummunan addu'a ga Quraishawa Allahumma shaddid wata'ataka ala mudar ya Allah tsananta damkarka akan kabilar mudar wanda suka kafirce mu Allahumma ja'alha alaihim sinin katil yusuf ya Allah jarrabe su da shekaru na fari irin wanda ka jarrabe mutane a lokacin annabi yusuf wanda yayi alqanut kenan ko wannan shine alqanut yakan yi wannan alqanut ne bayan ruku wani na yin tambaya na cewa akwai wata baiwar Allah wadda ita al'adanta shine jinin al'ada baya zo mata lokacin da suke shayarwa don haka lokacin da suka rabu da mijinta sai ta je gida sai ta zauna tsawon wata uku sai ta ɗauka cewa wata uku nan ta yi idda don haka sai ta yi aure kuma har suka haihu da miji to daga baya kuma sai aka gane cewa a'a ai iddar ta bata yi ba to yanzu ya za a yi a gyara gaskiyar al'amari shine matukar mace tana yin jinin al'ada jini bai yanke mata ba kawai yana jinkirin zuwa ne sakamakon shayarwa dole ne ta jira har ta kammala shayarwa ta fara al'ada ta yi jini uku sannan za a kirga cewa ta gama idda ko da haka zai bari zuwa ga ta yi shekara biyu wajibi sai ta yi haka ko za ta yi shekara uku matukar jini bai jini zuwa ba yana zuwa mata don ka'ida shi ne mata waɗanda suke jinin al'ada Allah ya riga ya tsara wato jini da shi za su kirga al'adarsu wal musallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata furud da shi za su kirga da iddarsu waɗanda kuwa ba su fara al'ada ba don kasancewar su yara ko sun daina don kasancewar su tsufa to wannan sune za su yi amfani da watanni wallahi ya isna min al-masid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahidna wato kenan waɗanda suke yara ba su fara ba da waɗanda sun daina saboda tsufa wannan in an sake su iddatu shine wata uku kaga kenan an ware kowanne nasu daban in mutum mai juna biyu ce kuma idda ta shine ta haihuwa ulatul ahmali ajal gunna an yaba ana hamla gunna idan an saki mace tana da juna biyu to ba ta fita daga idda sai ranar ta haihu ko kuma yin abin da ke cikin ta ya fita ko da ta hanyar bari ne da zaran an saki mace yau da safe misali karfe 9 karfe 12 na ranar sai ta haihu ta riga ta gama idda ko da la'asar ta yi bari cikin ta riga ta gama idda an fahimta ko to amma wanda take wannan ba yadda za a yi mace ta yi idda da watanni tun da jinin al'ada ba wai ya daina zuwa bane ba kawai ya samu jinkirin zuwa ne saboda wani sababi ba irin wannan hali dole ta jira ya zo sannan ta yi abin da sai ta zo ta yi ta cikin da watanni uku bisa da kuskure da jahilci irin nata kuma shi ma bisa da rashin bincike na mijin da zai aure ta ai za ka aure mace wanda take kuma ba za ta taɓa yin aure wajibi ne ka tabbatar in ta fita daga cikin ita ka samu bayani cikakke daga bangaren ta ta fitar da cikin idda ya sai ta fitar da cikin idda ya maka bayani tunda ka san akwai jahilcin kun saukan ta irin wannan to yanzu wannan an riga an kwaba a haka yanzu matsala shi ne yaya za a samu mafita bayan ya riga ya aure mace kenan tana cikin idda ba ta riga ta yi idda ba kuma har sun hayayyafa wannan auren da suka yi yayin da aka riga aka fahimci cewa ana cikin idda ne aka yi in fasaka nikahu tilqa'iyyan sai auren ya lalace shi da kansa ba bukatan wani saki ba sai an ce sake ka ba auren ya mutu saura da ni saduwar da suka yi ba a kirga ta a matsayin zina, tunda shubha tana hana kai jefa mutum da cewa zina ne. Ƴaƴan da aka haifa ko sun kai goma ko ba ke goma ne, shi wannan shi ne mahaifinsu da ka'ida, zai shiga da su za su shiga da shi ba ke goma ne mutum da shubha ce. Yanzu abin da ya rage shi ne sai ta fita sai ta je ta yi wannan idda ta waɗancan sakin da aka yi mata ta hanyar jini guda uku. Idan ta riga ta gama wannan to shi kenan sai ta dawo sai a zo a mayar da aure ta zama matarsa. Wannan shi ne kawai abin da za a yi. Ka duba cikin littafin Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muktasib. Eh? Ah, da bari ke taro ta yi wannan bayani. Yanzu ba a ga mana wannan bayani. A tun da za a sake sabon dana aure zai biya suraki mana. Wancan surakin na farko ta riga ta ci halaliyarta, duk da cewa Shibuha ne ta riga ta ci halaliyarta. Sai a ce ya zama abin zargi a nan gudun, ba wanda zai iya ba da tabbacin cewa ya haƙuri ya kyale ta a cikin zauna a gidansa haka gama nan waye zai labarci don ya ɗige wa kansa zargi ya kyale ta ta je gidansu, shi ne abin da ya fi dacewa da daidai. Wannan mai tambaya na cewa shin ya halatta mai sallar kasaru ya bari sai liman mai cika sallah ya isa raka'a biyu ta ƙarshe kafin shi ya tashi ya koyi da shi? Wannan magana ce mafi launin magana cikin maganganun malamai. Akwai malaman da suka faɗi haka cikin maganganun, amma maganar su ba ta da, har ma waɗansu ma in sun tashi ba sa ga kai tauta a matsayin saɓani. Ka'ida shi ne mai sallar kasaru idan ya zo ya bi mazauna gida sallah dole sai ya cika sallarsa yadda suke yi. Idan ya shi kaɗai sai ya yi kasarunsa. Idan aka ce zo ka ja mu kai ne limaminmu, nan ma sai ya raka'a biyu ya sallama su kuma su cika a bayansa. Amma matuƙar shi ne ma mutu dole sai ya cika. An tambayi Abdullahi ɗan Abbas cewa me yasa mazaunin gida ai mai kasaru idan ya sallar shi kaɗai sai ya raka'a biyu, idan ya bi mazauna gida sai ya cika, sai ke tilkar sunna. Ita wannan ita ce sunna. Idan sahabi ya ce wannan ita ce sunna, yana nufin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka lallai ne idan mai kasuru ya bi mazauna gida dole ne sai ya cika sallar su cikakkiya. Kuskure ne ya ce zai raka'a biyu wai ya jira har su gama zauna su sallama sannan ya sallama, ko ya kyale su riga da raka'a biyu ya zo biyu su alkawai biyun karshe a yi sallama ya sallama. Idan ya haka ya yi kuskure, mutumin da zai yi wannan a baya ya yi istighfari lokaci ya riga ya wuce, nan gaba dai ba zai sake wannan tawa ba. Mutum dai lokacin da ya zanto matafiyi sallar jam'i ba wajibi ba ce a kansa. Idan ya ga dama ya tsaya ya yi kasarunsa, idan ya ga dama ya je ya bi jam'i. Wajibin bin jam'i yana faɗuwa kan mutumin da yake mai kasaru, kun gane ko? Inda yana zaman gida ya zama dole ne ya bi jam'i, ba wai zaɓi ba ne ba. Amma in yake tafiya to wajibi ya faɗi, yanzu ganin dama ne je ya bi jam'i. To abinda ake tambaya menene mafi fifiko tsakanin shin ya yi sallarsa shi kaɗai ya fi dacewa ko ya bi mazauna gida a yi jam'i tare da shi? Waɗansu malaman suka ce ya bi mazauna gida shi ya fi dacewa da shi, saboda hadisin Annabi da yake cewa sallar mutum cikin jam'i tana fifiko kan sallar mutum ɗaya da daraja har 27. To tunda kuwa Annabi ya fayyace haka, yanzu kaga shi idan ya sallar shi kaɗai ne, da haka babu wannan darajar da zai samu, mafi kyau ya bi jam'i. Waɗansu malaman kuma suna ganin ai ya yi kasarunsa. Abin da dai zuciya ta fita zuwa gare shi shi ne ya je ya bi jam'i shi yake, duk da cewa ba wajibi ba ne a kansa. In masallaci ne sai zauna gida ya sallah a gida shi kaɗai, in ya ji ba ya zo duk da masallaci sai ya kayansa, kamar yadda in ana ruwa haka sallar jam'i tana faɗi a kan mutane. Ina jin ka. Ai ba wani sabon abu da ka kara akan abin da ban ji abin da ka bai.
Na ji ka ce mai tafiyan ya kamata ya jan ji mai saboda a cikin dogo a kan tura na ga idan ya shi da lokacin.
Eh.
Ya kuma in ya bar kasarin kuma sun da kuma a faɗa ta
kira. Da ya bar kasarin abin da ya sun laye ko ba sun laye ba. Da hadisin wa? Da hadisin Annabi ko? An tambayi Abdullahi da Abbas me yasa mai kasarin dan ya ci kaɗai sai da kafin dan ya bi jan ji ya cika. Wannan yana nuna sahabbai sun san ana cikawa kuma suna cikawa. Sai ba da ansa da cewa ne tilka sunna, shi kenan na'am tabbas ruwa sosai ruwan sama yana ruwa wanda sallan jami'i ta faɗi amma yayi ba zai hana ka zuwa jami'i ba da ka ji kiran sallah shi ne kiran sallah ma kamata in ya zo ji an yi Allah sallah kare ya faɗa sai dai ke sallo fi rihalikum shi ne sunna Abdullahi dan Abbas limancin jami'i yake limancin juma'a ne zai yi aka tashi juma'a ana ruwa sai kira wala dan yace idan kai kiran sallah ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kar ka ce hayya ala salati hayya ala salati ka ce da su sallu fi biyutikum hadisi ne a cikin sahih bukhari da amma zai dalla dan yayi wannan a cikin mutane ya ce ga masabon abu amma ga hadisi ne a cikin sahih bukhari madukar ana salar ruwa abinda zai ce kenan duk da cewa Abdullahi dan Abbas ya fita sallar shi shine limamin amma aka ce me yasa kai ga shiga fito kuma ka ce mutane su zauna a gida yake ya tsora sun ga annabi ce haka ko ba na so maza mutane su jibo cikin tafi su jike duk hadisin yana cikin sahih bukhari a cikin kitabul juma'a na'am
a ka tsara ne yanzu mai magana gida sai ya tsaya ka a da ya tsaya ka ko ko da
ai wannan magana mun gaba ta tarzo ba mun ce zai tuka sallah ba ai maganar zai tuka sallah dole sai ya tuka ta gaba wannan yace yaya mutum zai idan ya samu ana hada sallan magariba da isha'i bai yi magariba ba sai zai iya bin mai yin sallar isha'i to yaya zai yi wajen sabawar rashin wajen sabawan abin nan adadin rak'o'i wannan tambaya ce mai muhimmanci kai ne ka zo masallaci sai ka samu sun gama sallar magariba isha'i za su yi suna yin jam'i saboda ba ana ruwan sama kai ko baka yi magariba ba to anan kana da zafi biyu imma ka shiga wannan isha'in da niyyar nafila kai na fila kake suna farilla idan an cika kai kuma ka tashi ka kawo magaribin ka da isha'in ka daban annan lokacin ka ka fitar da rudani amma kuma ka shiga ka bisu da niyyar magariba to anan ne za a samu rikici dan za ka raka hudu kai kuma za ka yi guda uku waɗansu malaman suka ce a irin wannan yanayi idan ka bisu idan an yi raka'a ta uku za a miƙe a tafi ta hudu kai sai kai zaman ka ka jira ba za ka yi sallama ba ka jira to har liman ya dawo ya zo ya zauna ya yi tahiya ya yi sallama sannan sai ka yi sallama ka yi magariba ɗin ka ce sai kuma ka tafi ka yi isha'i ɗin kai kaɗai wannan magana ce mai ƙarfi cikin maganganun malamai an fahimta ko wato waɗansu suka ce kai wancan waɗansu suka ce kai wannan wa alaikum salam ka dauki jin bada ka koma gefe guda ka yi sallar magariba ka saba kuma hadisin annabi annabi ya ce za ku kimanta salatu fala salatu illa al-maktuba ba a san jama'a suna jin kai kuma koma gefe guda ka wata taka daban in ka ga sallar ku ba yi da kuke ba za ka rubuta sai dai ka bar masallacin ka je wani wuri to kuma annan kuma in ka bar masallaci kuma za ka yi za ka saba wa kuma wata sunna daban ka'ida shine idan aka yi kiran sallah kana cikin masallaci kuma ba za ka fita ba Abdullahi da Abbas ya ga wani ayi kiran sallah daga masallaci ya fita ku suna karku tambaye ni banda wanda zai kuma bai ta alwala shi wannan ba komai ba alwala zai gyara dawo ba a je ka kawai ta farka ta wani wuri wannan ya taba mu sunna yana ganin ka mutum sai nan zaka ba an kira sallah sai zan tafi gida sai amma haza faqad afa abul qasim sai wannan ko shakka babu ya saba ba ban qasim ku daga gara cikin masallaci dole ka bi wannan jami'i kenan dole ka bi wannan jami'i ba za ku ma gidu guda kai ta kai kaje in ka taba al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam dan mai bukwai ta da ke biki limamu wani da babu gojiri a cibiyawa ba wani da babu gojiri a cibiyawa ba a lokacin da kai zaka ji liman bai kwanta maka ba a daidai ya maka laifi amma bai wa Allah laifi ba amma kai bai kwanta ma a rai ba to suke haka da kibin yi sallah
Assalamu alaikum.
Na'am.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kamar wajen misali idan ta kai inda yayi magariba babu sababi na ya aka kenan.
aiki na madarba da iyaye a nan. Amma bayan kashi da suna madarba a can sai ya zo inda ya zo kuma a kwai sabbin suna suna madarba da iyaye. Shin a nan zai ke tafiya da ake ya yi sannin a kya da nan tarbar su.
Na ban sanar da tambayar su sai wuri.
Alhaji. Eh. Ta ce yuwa idan mutum gare da yake babu ruwa ne kan mai. Sai ya zama to ta nan wajen da ake yi akwai ruwa. Misali. Sai su san suke sannan magariba ba tare da gari ba.
Eh.
Sai da nuna suke yi kawai ta kawo ta nan su ake. Kuka ji bai samu kuma ana aka maka yake shi saboda sabon ruwa. To a nan sai ke tafiya da shi ya shigo inda ga lalura kuma shi ma ya fi san kuɗin da akwai lalura da ruwa ya ke tafiya ya san ne shi ya ke nuna da su.
Ya idan sun yi magariba su waɗannan in ya a unguwar su da ya taso ba a ruwan sama sai ya zo nan unguwar can ya yi magariba ya taso ya zo nan unguwar sai ya tara ana fitafka ruwan sama kuma gaji za a haɗa magariba da isha'i ya iya binsu su yi isha'i bayan an yi magariba ba zai iya binsu dan ka'idar jam'i ba wai sai kai masa niyyarsa ba abin da ya sa waɗansu malamai suka ba da fatawan cewa ba zai haɗa ba suka ce shi jam'i sai kai masa niyyarsa ka'idar jam'i ko za a yi masa niyyarsa. Ko da kun shiga magariba ba hadiri ba komai kun yarka a tabi kun yi ta uku sai dashi kuma hadiri ya taso ana gama sai ku tada isha'i duk da cewa kun gama ku shiga da jami'i ba sai sababin ya faru daga baya shikenan sai ka shiga da jami'i. Na'am. Dan kullum hukuntan hukuntan shari'a abinda malamin suke faɗa na usulul fiqh al-hukmu yaduru ma al-illati wujudan wa adama. Hukunci yana kai kawo ne idan an samu sababinsa in sababi ya zo hukunci ya samu. In sababi kuma ya kau fa hukunci ya kau kaddara mun zo za mu yi sallar magariba daidai lokacin da muke son mu fara sallar magariba hadiri ya haɗo an kira sallah har ma muna sa ran ayi jam'i ma za mu kafin mu gama sallar magariba mu yi sallama hadiri ya wuce gari ya wake za mu kawo isha'i yanzu ma sababin ya kau ba za mu kawo ta ba ina sababin babu sababi ba za mu kawo ta ba saboda me. Diga ba. Zaure.
Akwai mota da yake da kawo. Akwai mota da shi ma yake da kawo. Duk da gani duk an fara ko da sau biya ko kuma riga an fara. Za a yi shi da wannan.
An riga an fara mai isha'i ko an riga an fara magariba.
Akwai ni isha'i ko magariba.
Idan kuna cikin isha'i kun gama magariba kuna cikin isha'i ruwa ya kau ba wani dalilin da zai hana ku karasa tunda takbiratul ihram ta ko samu daman yin ta daidai lokacin da sababin yana nan ba ku da iko rike sau biyar ku gama sallah wannan ba ikon ku bane ba amma kun gama magariba kuna gama sababi ya kau ba ku da ku fara isha'i ba ba ku da wani hujja kuma na ku ce za ku yi ta. Alaikum salam. Kamar ya san kira sallah na biyu. Ya da asali, kabilu ba shi.
Akwai so da yin jami'i.
Neman shi ya fi shi bai haɗa sallah ba. Shi kan zai ku haɗa ku. Ko ka kaɗai za ka iya haɗa. Allah ta kai dole sai jam'i ba ne ba. Ku sani duk sababban da ke sa a haɗa jam'i ba wai yana magana a kan sai in kuna sallah da jama'a ba ne. Ko ka kaɗai da sababin ya faru za ka yi. Ko a gida. Ko a gida. Wannan yake malam magana akan karatu sai karan jiya. Magana akan karatun ka nufi karan jiya kan cewa wai an taɓa yi wa annabi sihiri. Wani malami ya ce sansan wannan ba gaskiya ba ne don Allah ya ce wallahu ya tuka minan nas. Inda yana nan da sai ka tambaye shi me ma'anar fasirin wallahu ya tuka minan nas. To amma rashin daɗin zancen da baya nan. Bisa ga dukkan tsammani shi ya fahimci fadin wallahu ya asimuka minan nas, Allah zai baka kariya daga mutane, me yake nufi da wannan isma din da zai bai wa annabi? Shi ne sai shi ne bai same shi ba, anan gurin sai mutum ta kuma ba za a ji duk da dutse bai same shi da duk abin da ya faru na cewa al'alun da annabi ya sha kuma ya yi kenan za ka riki. Mutanen ba sun fasa masa kai jini ya zuba harkata a filin Uhud, an riga an fasa masa kai jini na zuba, yana cewa kaifa yuflihu qaumun shaddu nabiyyahum wa hawaduhum ila al-islam, wani kafir ya zama mare shi hannun shi da zobe har sai da zoben yalmi a cikin kubatun annabi, aka zo aka cire duk yana zuba da jini, yar Fatima ta kona tabar ma ta dauki dokar ta sa a wurin sannan jini bin zuwa, duk ga ababai da suka faru na tarihi, ga bai hudiyar da ta tsawa annabi dafi a cikin abin nan karfatan akuya yake, duk wannan ta faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ga shi kuma ayan nan tana nan wallahu ya simka minan nas, kaga idan mutum ya kore wannan tasirin su irin sai ya kore tasirin waɗancan ababai da suka faru ga annabi, idan mutum ya kore wannan ku zai kore hadisi masu tarin yawa din ya kafirce musu kenan. Ga ilin nan sai mutum ya zanto musuluncinsa yana tangal-tangal kenan ba tabbas. Abinda aya take nufi wallahu ya simka minan nas, Ubangiji Ta'ala yana baka kariya ga mutane, ma'ana duk inda zai sa su yi su hana ka isar da manzancinka ba za su yi ba sai ka isar. Don ka ɗauki ayar daga farkonta, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatahu wallahu ya'tinuka minan nas inna allaha la yahdi al-qawma al-kafirin, kaga isar da manzanci, Allah ce ka isar da abinda aka saukar maka, in kake kuwa to baka isar da sabon ubangiji ba, ka je ka isar, Allah zai kare ka ga mutane, ma'ana duk yadda mutane suka shirya makida na ko su kace ka ko su yi maka kisan gilla ko su yi maka menene su hana ka isar da manzancin ba za su iya ba sai ka isar, wahala da ya kace ta amma sai ka isar, wannan wahala kuma annabi ya kace ta, dama Allah bai ce ba za ka sha wahala ba, amma Allah ya ce mutane ba sai su hana cewa da haka da suka shirya makirci a maka sai sun kaje shi wa yajam ka rubuka lazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yankuruna wa yankuru Allah wallahu khairul makirin, ne suka samu nasara shi ba samu nasara kai wadan Allah ce wallahu ya simuka minan nas, wannan Allah ya baki kariya ba abin da bai samu damar kisarwa ba na sakon musulunci tun daga farko har karshe kafin ya bar duniya da kanshi Allah ya masa shaida ya saukar da aya ubangiji ya bayani al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam, an cika addinin gaba daya babu abin da rige wanda annabi ya faɗa, haka saukar da izaji a take masa bishara da lokacin mutuwarsa ya kusa zuwa, dan haka yawaita istighfari aikin sa ya kare. Tun kafin a bude maka aka cewa in dai har kaga an bude maka ko mutane sun shiga musulunci tawaga tawaga kungiya kungiya bayan da suna shiga daya daya boye to shikenan kai kuma aikin ka ya riga ya kare, dan haka fasalli ga wanda duka wasa da sai kai maza ka cika da istighfari da haila da menene da sauransu aikin sa ya riga ya kare kenan, yi isar da manzancin sa gaba daya babu mutane ba su hana ki isar da manzancin ba tare da wayawa hana wannan ba wanda bai san wannan ba a tarihi, a sai kariyar da aka ce za a baki kariya ta yadda duk wanda ya so ya hana annabi isar da manzanci bai isa ba sai annabin ya isa, shi yasa Allah ya ce fadda ga masu umar wa arda anil mushrikin inna kafaynaka almustahzi'in, sai ka faɗa kai ka kawar da kai gabanin mushrikai, inna mu mun isar maka masu maka izgili mun isar maka su, to wannan shi ne. Amma yanzu idan ka zo kai inkarin hadisin wannan na sihiri yana cikin Bukhari yana cikin Muslim to sai ka kai kanka ina kuma asa ku kitabi ba da kitabin Allah shine sahihul Bukhari, bayan Qur'ani ba da kitabin Allah inganci kuma da sahihul Bukhari, to sai hadisi ya tabbata cikin Bukhari kuma sai kai inkarin sa, kuma idan aka tambaye ka wane ne magabacin ka cikin sahabbai ko tabi'a ko tabi'ina kan wannan ra'ayi naka ba ka da magabaci ko ɗaya cikin sahabbai ko tabi'ai, ka samu sahabi daya wanda ke cikin wannan jam'iyyar taka ba za ka taɓa samu, ko ka samu tabi'i daya wanda ke tare da kai kan wannan ra'ayin wallahi ba za ka taɓa samu ba, in ba ka mun kalubalanci duk mai wannan ra'ayi ya kawo sahabi daya da ya yadda da wannan fatawar shi mu za mu kawo masa ɗari wanda bai yadda da wannan ba, duk ga littattafan tafsiri amintattu sai ibnu kathir ibnu jarir tabari da littattafan tafsiri amintattu a wurin duniyar musulunci sun tabbatar da abu, amma mutum kawai yanzu shi kadai sai inkarin abu sai ya huta shi kadai haka kawai To irin wannan inda ake za a yi za'in ja da mutum ta fuskar ilimi ta fuskar natsuwa ba tare da tayar da jijiyar wuya ko kumfan baki ba, to sai a tattauna da mutum sai ya fahimta. Ko mu ne ba mu fahimta ba ya fahimtar da mu. To amma galibin su ba za ka iya tattauna da su ba, rigima za a yi, hayaniya za a yi. To amma abin da ake so kuma a tattauna, ko kuma a yi abin da Imam Shafi'i yake jin tsoro, yake cewa in dai mutum baya karatu to ina jin tsoron shi wajen muƙabala. Haka ce saboda mai ce wallahi ban taɓa yin muƙabala da wanda yake baya karatu ba, ba sai sai ya kayar da ni. Haka ce saboda mai ce zan ce Allah ya ce Annabi ya ce shi kuma yake ban yadda ba. To sai ka yaya. Shi ta gaza ya kayar da ni. Ba shi da abin da ya fi wannan. Shi kuma bai yarda ba to ya ke nan. Amma duk mai jin tsoron Allah wanda ya ɗantani zafin ilimi komai ƙanƙantarsa yana girmama ayan Qur'ani, yana girmama hadisin Annabi. Alamar musulunci mutum ke ne ya girmama Qur'ani, ya girmama hadisi. Amma duk wanda yana wurgida hadisi a ce hadisi da zafin kaza ce wannan ba ruwana, to wannan akwai alamar tambaya akan mutum. Wallahi akwai barazana ga halin mutum idan yana cikin wannan hali. Allah ya sani. Ka dai saurari katatun da kyau shi wancan ɗin da za na ce maka inna salatu kullu mi'at kai hakuri da hankali nan gurin na kawo littafi na karanta kalmomin da basu inganta ba warzuquna shafa'atahu baka inganta ba. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salatu al-qa'ima ati muhammadan wa sallallahu alaihi wa sallam wannan duk mutaya inganta wa darajatar rafi'a baka inganta ba warzuquna shafa'atahu baka inganta ba kalmomin da muka ambata ina jin kila kai kun rikitar da kai sai kafa wanda bai tsinke ni inna kala kullu dunya ko wallahi ana ba zan yi tunawa ba ali amma dai da za ku taimaka min ku bani kasace in ji zan ku. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yawwa. Yawwa. Kafin shigo, jazakallahu khaira. Dama mun ce ruwayoyin za su tabbata, wani lokacin ka samu kare, wani lokacin ka samu rage. A ruwayoyin da na duba, tunda Bukhari na kawo hadisi wani lokaci sai yanzu mai tashi sau bakwai sau goma. A nan gurin ka samu karin da babu a can, wani lokacin kari a cikin sanadi, wani lokaci kari a cikin matani. To shi yasa idan ka dogara da ruwaya daya kai inkarin sauran wani lokacin sai mutum ya faɗa cikin kuskure. Sai dai mutum ya ce to a ruwaya da ya gani gashi kaza, amma abin cika sauran ruwayoyi kila samu kari ko a samu rage. Wa alaikum salam. Ita ce mai? Mijin da ya mutu ya rufe ya fata da goyo gome. Eh? Ita idan tana shayarwa ba ta al'ada. To sai mijin da ya ne ya rasu. Aha. A dame. Ta fahimta cewa mace mai juna biyu ka gane ku? Kana saurari kai tambaya kuma kana wani abu daban. Na fi so ka fahimta. Mace mai juna biyu idan mijinta ya mutu, iddar ta ko ta kabarta shi ne ta haihu. Ka fahimci wannan? Duk wadda ba juna biyu take da shi ba. Duk wadda ba juna biyu take da shi ba idan mijinta ya mutu, ka'ida shi ne zai kai wata hudu da kwana goma. Ba ruwanmu da tana jini, ba ta jini, za ta yi jinkiri sai ta yi wata shekara biyu kafin ta fara jini, a lokacin ba a kidaya da jini. Wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Ka fahimta ko? saboda haka a lokacin ba maganar jini kawai ko tana yi ko ba ta yi miji da ya riga ya mutu ko dan haka za ta yi ne za ta yi ta kaba yanzu misali kadara mutum ya auri mace bai riga ya taɓa saduwa da ita ba sai ya sake ta za ta yi idda ba za ta yi idda ba da nassin alqur'ani idza nakatum mu'minatin thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'tadunaha famassuhunna wasarrifuhunna sarahan jamila to kaddara mutum ya auri mace bai riga ya fara kusantar ta ba sai ya mutu za ta taka ba ko ba za ta yi ba za ta yi ta bari ta ku za ta yi taka ba to da haka wancan ma shi ne za ta yi taka ba kuma taka ba za ta yi shi wata hudu da kwana goma arba'a ta surun wa'isra ta bari ta ku a akwai hakuri kuma ai sai a cika ba kuma ai bai kamata rukuni sun kwan makauniya ko mun tsaya ne kan hadisin wato Anas bin Malik ko annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin ya kasance baya yin alqanut sai fa in yayi addu'ar alheri ga wadansu ko in yi soyayya mummunan addu'a ga wadansu wato shine addu'a da ake kira ta nawazi abu ya faru wanda zai sa a yi ta yana daga cikin irin wannan alqanut din idan fari ya faru ko wata kallara ta sauka ana yawan mace-mace wata annoba ta zo kasa ya halatta ayi alqanut a dukkan salloli guda biyar kun gane ko eh ku gane ba idan wata annoba ta sauka a kasa kallara ta zo ana ta mace-mace ko fari mai tsanani ko wato ainihin wata dai annoba an san dai annoba duk wani abu da zai zo a yi ta yayin sa ya dawo mutane wata ja'iha samawiya abinda daga sama ubangiji ya aiko shi ya halatta a rinka yin alqanut dan Allah ya yaye wannan kuma in za a yi wannan alqanut din za a yi shi ne gaba daya a cikin sallolin nan guda biyar kuma za a yi shi ne a raka'a ta karshe bayan an dago daga rukuki kafin a tafi sujuda wannan shine abin da sunnar annabi ta tabbata
farkon
kafin da tsaya wanda aka ba fara ne ta wannan rikila ko haram ne ta ko tsaka a
cikin bayani da
kuma da kake cewa sawari ne wannan dawali take banda ba wannan amma na fadar ayin cikin rayuwar malamai a cikin akwai waɗansu malamai da suke cewa ja'iha samawiya abu ya faɗo daga sama wanda yake daga kamar wannan kallara da sauransu ba za a yi musu ba suna da wannan fahimtar akan wannan waɗansu daga cikin malaman hadisi da malaman tauhid suna da wannan fahimtar sai dai suna ganin za a iya yin ta ne ga waɗansu al'umma musulmi da suke cikin tsanani suka keɓance wannan kaɗai da sauransu akwai kuma waɗanda suka haɗe yanzu a nan gurin ina bamu gamamman abu idza da'a li qaumin ala qaumin kar ku damu akwai hadisan da za su biyo baya wanda ba sa cikin nan gurin ba dun naka da dai sauran gurin da za ku shiru mu je karshen menene alqanut din tun da yanzu ko rabin alqanut din bai wuce ba kun gane ko wannan dai hadisi annabi na yin alqanut idan ya so yin addu'a ga waɗansu ta alkhairi ko kishiyan haka kuma a cikin dukkan salloli guda biyar kuma hadisi ne sahihi yana yi a bayyane na'am wa an sa'd ibn tariq bin al-ajli radiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad sallaita khalfa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa abi bakra wa umar wa uthman wa ali afa kanu yaqnutuna fil fajr qala ay bunay muhdath rawahu al-khamsatu illa abu daud an karbo hadisi daga sa'd ibn tariq al-ajli shi sa'ad ibn tariq al-ajdi ya kana yace qultu li abi na ce da mahaifina ya to ya mahaifin naka shine tariq al-ajdi ke innaka kada sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kai ka taba yin sallah bayan annabi wa abi bakr ka taba yin sallah bayan abu bakr wa umar haka bayan umar dan kansa fa wa usman wa ali duk kai sallah bayan madanna annabi da ali babu sa hudu amma kanu yaqnutuna fil fajr sun tun kadance suna yin alqanutu a sallan asbahi qala sayyati ay bunay yace ya kai dana muhdar ai wannan bid'a ne muhdar ka gaggan abu ne yin alqanut a tsallan asubahi kadai ta kowace safiya yace wannan bid'a ne wannan hadisi rawahu al-khamsa malama hadisi guda biyar sun ruwaito shi illa abu dawudin banda abu dawud wato yana nufin imam an-nasa'i wato imam at-tirmidhi da ibnu majah da imam ahmad bin hanbal haka abubakar ibn abi shayba ya ruwaito hadisin haka al-imam as-sahawi hadisi ne kuma sahihi wato abinda wannan hadisi ke nunawa ke bantar sallan asubahi ita kadai da yin alqanut a cikin ta wannan bai tabbata ba daga annabi hadisin da yake madogara akai shine hadisin baya na Anas bin Malik wanda yake cewa annabi bai gudu bayan alqanut a sallan asubahi har yabar duniya wanda kuma ya tabbata hadisi ne hadisi ne zai alqanut ne tabbata daga annabi yanzu guda daya ne yanzu kafin mu je mu samu alfajar kafin mu samu kenan alwitr shine alqanut na nawazi idan wata musiba ta sauka ko idan yayi nasu yawa wadansa addu'a to wannan yana yi a cikin dukkan salloli guda biyar ne ne baya ke bance asubahi ita kadai kuma nayi araka am karshe kamar yadda muka bayyana kuma araka am karshe bayan ya dago da garku kun gane ko wa an al-hasan bin ali radiyallahu anhu annahu qala annama li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kalimat al-aqul wa nafi qulut al-wutr al-hasan ibn ali Allah ya kare da gare shi yake cewa annahu qala yati annama li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kalimat annabi da amin sun tabbata gare shi ya koyar da ni wadansu kalmomi aquluhunna fi qunut al-wutr wadanda zan rinka karanta su a al-qanut na wutri an gane ko wato idan ka zo shafa'i da wutri idan ka zo wutri da ka am karshe to idan kai al-qanut wannan ya tabbata a cikin sunna annabi yana yi ko da yake ba kullum ba ba kullum ba wata rana yake yi wutrin sa haka nan ba al-qanut wata rana yayi al-qanut to idan ya tashi al-qanut din ga cikin irin abin da annabi ya koyar mai al-qanut din ya fada allahumma adini fi man hadayt wa aqini fi man afayt wa tawallani fi man tawallayt wa barik li fi ma atayt wa qini sharra ma qadayt فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من آذيت زاد النبي من وجه آخر في آخره وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على النبي amma kuma warkaswa daga azaba warkaswa daga fada wa cikin fushinka wanda wallani fi mata wallahi ka jibanci nauyina cikin wadanda kake jibantar nauyin su wa barik li fi ma atai ka sanya min albarka cikin duk abin da ka bani ko na dukiya ko na yaya ko ma menene ka bani cikin kyautar duniyar samun albarka ciki wa qini sharra ma qadaita ka kiyaye ni daga sharrin abin da ka hukunta zai faru a duniya fa innaka taqdi wa la yuqda alayka kai ne mai zartar da hukunci amma ba a zartar da hukunci akan ka wa innahu la yazillu man walaita lalle duk wanda ka tabbata nauyin sa ba zai taba kaskanta ba wa la ya'izzu man ataita duk wanda kai gaba da shi ko kai fituna fito da shi ba zai taba samun daukaka ba tabarakta rabbana albarakatunka sun yawaita ya ubangijinmu wa ta'alaita kuma lalle ka girmama girman ka ya bunkasa to wannan shine daidai kuma aloni na gurguje da cikin wannan wannan alqanut mutum wannan mutum zai karanta shi yayin da yazo alqanut na cikin wutri don bayin da kyau idan mutum yazo sallan shafa'i da wutri a wutri din zai karanta wannan to bambancin wancan alqanut din da kazu da wannan wancan ana yin sa bayan ruku'i amma alqanut ko na cikin wutri ana yin sa ne kafin ruku'i shine abin da yake tabbatacce duk malaman da suka ce ai a iya yin sa bayan ruku'i sun yi kiyasin shi ne akan wancan kun fahimta ko ya tsaka kawai suka yi amma ba na su yi nuna haka ba wa bi riwayatin sayyidatil ibn khuzaima bi ziyadati la man jamin ka illa ilaika akwai wata riwaya tabbatacciya wanda malam bai kawo ta anan gurin ba bayan ya ce tabaraka rabbana wa ta'alaita sai kuma ya kara cewa la man jamin ka illa ilaika la man jamin ka illa ilaika ba wata mafaka da za a guje maka illa ilaika sai dai a koma zuwa gare ka an bai ta ku wato in kana jin tsoron Allah sosai ka koma gare ki dan ba inda zaka je ka guje masa kuma me kake mala wannan kali da ake cikin sallar alqanut ko cikin wato addu'o'i na alqanut sauran kalmomi da ake karawa da yawan su ba su tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba
banda wannan akwai kuma wani daban wanda zamu karanto shi nan gaba cikin wadanda suka inganta banda su ba wanda ya inganta daga nan dasu sauran ijtihadi ne na malami sai kare kalmomi wadanda suna ganin jaizanci tunda sallah wuri ne na addu'a in ka roki wani abu mutakar abin alkhairi ne shike nan babu ko wadanda suna ganin mafi kyau ka ta kai ta daidai kalmomin da annabi ya ta kai ta kanka kare wani abu kai dan duk abin da zaka roka ka wuce nan ne abin da duk zaka shigar na addu'ar ka zai fitar da dukkan kalmomin wadansu kalmomi ne mujmala a dunkule ma'anonin su suna fashe da yawa in za a fata ma'anar su tana da faɗi mutu kamar da gaske. Ba na ta ku yi haƙuri ba, babu da haƙuri ne. Babu da haƙuri. Ba na ta ku yi haƙuri ba, samun karanta daga wani littafi. Wanne bai haƙi a Ibn Abbas? Abdullahi ɗan Abbas. Kala yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna du'a'an nad'u bihi fil qunut min salati subhi. Annabi ya kasance yana koyar da mu wata addu'a da muke yin amfani da ita a al-qunut na sallan asubahi. Saura da ni sai ce wa fi salatihi dhafun, wanda hadisin a cikin sanadin sa akwai zaifanci, ma'ana bai inganta daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba. Malaman hadisi suka kawo babu sai su kawo hadisi gaba ɗaya da suka tafi wannan babu. Su kawo sahihi da wanda ba sahihi ba, da gangan suke kawo wanda ba sahihi ba don su yi bayani a kansa don ya zama toci zana cewa ko da ka ga magana kaza ake kaza to ga madogaran hadisin ba sahihi ba ne ba. An gane ko? To don saboda haka wannan shi ne abin da yake tabbatacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma yanzu za mu karanto kaɗan daga cikin wani hadisin da su kara fayyace mana wato ma'anar abin filla-filla da ke da ke. Kamar yadda muka faɗa tun a baya, al-qunut da malam Dawud ke magana akai na nazila shine nan gurin a cikin littafin sifatu salatin nabi Sheikh Al-Albani ya ce al-qunut fi salawati al-khams lil nazilati, yin al-qunut a cikin dukkan salloli guda biyar lil nazilati dan wata musiba da ta sauka a yi ko ba za a yi ba. Sai ya ta kawo hadisi wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata fi rak'ati al-akhirati ba'da ar-ruku'i. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana son yayi addu'a ta mugunyar addu'a ga kafirai ko kikkiawar addu'a ga musulmai kanata fil rak'atil akhirati, yana yin al-qunut a cikin rak'an karshe ba'da ar-ruku'i, yauce bayan ya dago daga ruku'i. Idza qala sami Allahu liman hamida, bayan ya ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu, sai ya karanta wannan al-qunut. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Ahmad bin Hanbal sun rawaito shi. Wa kana yajharu bi du'a'i, ina tambayar da zuwa nake ta za a bayyane ko a sirrance. Wa kana yajharu bi du'a'i, annabi ya kasance yana bayyanar da wannan al-qunut din a sirri a ji. Wannan riwayan kuma ita ma Imam al-Bukhari ya rawaito, haka Imam Ahmad bin Hanbali. Wa yarfa'u yadayhi, bugu da kari kuma yana daga hannu a lokacin da yake karanta wannan al-qunut din. Wannan riwaya kuma Imam Ahmad bin Hanbal da Imam at-Tabarani suka rawaito da sanadi sahihi. Wa yu'minu man khalfahu, kuma waɗanda ke bayansa suna ta cewa amin 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 lokacin da yake addu'a din. Ita kuma wannan riwayar Imam Abu Dawud da Imam Al-Hakim An-Naisaburi su surruwaito ta, kuma riwaya ce ingantacciya. Yanzu karkashin wannan ana yin addu'a lin nazilati, kun fahimta ko? Idan wata musiba ta sauka ko idan annabi ya so ya addu'ar alkhairi ga waɗansu musulmi da suke wani yake na duniya, yan uwan musulmi da suke Albania, yan uwan musulmi da suke Philippines, da suke waɗansu cikin matsaloli na rayuwa, mu yi musu addu'a a cikin al-qunut a cikin dukkan salloli guda biyar ya halarta. Kuma za mu yi al-qunut din nan ne bayan an dago daga ruku'i. Haka ne ko? Bayan an dago daga ruku'i kuma liman zai yi karatun al-qunut din a bayyane, kuma mu a bayan su ce amin, duk da cewa hadisan annabi sun tabbatar da wannan. Amma waɗansu malamai kamar yadda na faɗa sai suka keɓance suka ce banda wato linnazila suka ce ba za a yi ba saboda waɗansu dalilai nasu, wannan kuma shi kuma saboda waɗannan hadisai suka tabbatar ga annabi kuma ya ce za a yi. Saboda haka ko da wani lokaci idan malamai sun yi maganganu guda biyu, wani lokaci ka kawo dalilan waɗannan, wani lokaci ka kawo na waɗannan, wani lokaci ka yi magana a kansu gaba ɗaya, abu dai wanda yake tabbatacce galibin ahlul hadis a kansu suka tafi shi ne ana iya yin al-qunut a cikin dukkan nazila. Amma maganar ba za a yi ba kan nazila galibin waɗanda suka taba kan haka malaman mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunna wal Jama'a, da haka sai Muhammad Salih Al-Saimin ya matsa lamba akan ta cewa lallai ba za a yi akan kowace nazila ba. An bai ji wannan da kyau? To. هنا زوا أي بنكار السماء. وكان يقلت في الصلوات الخمس كلها ينا يقلت لني أشكين دكا صلوا لي بدابيا وانا رواية أبو داود كنت دار قطن لكنه كان لا يقلت فيها إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم فربما قال دقا شكيرن أبو بند أن نبي رنك فتا ينا تعالى اللهم أنزل وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وإياش وإياش ابن أبي ربيعة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كالسنين يوسف اللهم ملأ لهيات ورعلا وذكوان ومسيت أتك الله ورسوله تكيك لن أبند النبي رنك فتا ثم كان يقول إذا فرق من القنوت إذن يكمل القنوت دن سيتي الله أكبر فيسجد سنين سيتي في السجود أنا يقول سوانا القنوت كيسي نبركو كنا القنوت كيسي نبيكم أنا وطري فا كان يقنوت في الركعة في ركعة الوطري أحيانا yakan yi alqanut a cikin raka'a ta wutri wadan su lokuta fa kullum ba kina wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'i ina tambayar ka ta su wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'i idan ya tashi alqanut din kuma zai yi shi ne kafin ruku'i in dai a cikin wutri ne wannan shine riwayan Abubakar ibn Abu Shayba da kuma Abu Dawud da Imam an-Nasa'i a cikin littafin sa As-Sunan al-Kubra haka Imam Ahmad a cikin Musnad haka Imam Tabarani haka Imam al-Baihaqi haka Ibn Asakir bi sanadin sahihin haka Ibn Manda a cikin Kitab at-Tauhid din sa dukkanin su sun tabbatar da wannan riwaya ta cewa idan annabi zai yi alqanut a cikin sallar mutri ko a cikin raka'ar mutri yana yi ne yake kafin ruku'i la ba'da ruku'i an fahimta ku kaga shine an sa tambayar ka ta su to da haka waɗannan su ne abin da yake ya tabbata cikin mutum yanzu kenan alqanut shi ne muke da shi biyu imma alqanut inda nazila imma kuma alqanut nabi na mutum wannan su kadan tabbata sai alqanut daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaikum salam
yace da kan annoba azaba ce amma daga baya rahama ce ubangiji ke zabar wanda yaso to idan aka ci ayal kanud dan Allah dauke ta kuma kin kamar ba aya ture wannan abin nan ba abinda mutum idan mutum yace maka wannan sai ka ce dai a cikin alkanud me yake yi addu'a addu'a ne kace shi ne abinda yake maka addu'a ibada lokacin da kai ibada sai zama laifi aha kuma addu'a din nan kana yi a matsayin ibada ko da ba an samu ka ba domin cikin waɗanda annabi ya alqanut a kansu ya la'ance su daga baya sun musulunta addu'ar annabi an karba kenan da an karba addu'ar da ya musu alqanut da za su musulunta da za su tafi ne haka ba da abada su shiga wuta ka fahimta ku to da haka ita addu'a ibada ce mai cinkashi kanta da haka Allah yake cewa da annabi kai istighfari bayan ya ce ya yafi masali ya gafi da lakan nawa ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليك ويهديك صراط المستقيم ده ابدا النبي ان يافي مسا اما ترى انك تيجي فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وانا ذنبك يجي دي با ان يافي مسا اشي عباده كون بايت ريكو عباده kuma idan kai wannan addu'a din duk wanda Allah ya kaddara zai mutu a wannan shahada addu'ar ka ba ta hana ya mutu idan ka alƙalu tun dole sai ya mutu ijtihadin su kenan Sheikh Muhammad bin Abdullah ijtihadin su kenan ina jin lokacin da muke magana cikin karatun kitabut tauhid idan dai kun saurara mun karanta wajen wato abinda Imam Malik ibn Anas ke faɗa yake cewa ba duk abin da ka sani kake faɗa ba kowane irin abu kana ba shi lokacin sa yanzu idan ka zo kan matsala daya kace duk abin da ka taba sani a matsalar sai ka faɗa sai kuma mun tsaya kan hadisi da rike zamu kare amma sai ka faɗi kawunan alkaluma na magana sai a wuce gaba wata rana sai wani tambayo sai zunguro to sai ji saura wata rana sai wani kara zungurowa sai ji saura don haka al'amura suke tafiya a wancan munasabar kitabut tauhid ne yawanci abinda aka fi matsawa a kai ba wato fata da magana ta fiqhu batun da magana ta tauhidi kullum ko da hadisi ya zo da yake dauke da sako na fiqhu muna kokarin ya zama mu fayyace abinda ya fi littafin tauhid din kalma fita daga doran tauhidi mu koma fiqhu to haka idan mun zo kan masail fiqhiyya haka za mu matsa a nan ba za mu fita daga can gurin ba sai dai abinda dangantakar magana dole ta kawo shi sai an faɗi ina fatan ka fahimta wa alaikum assalam
dangane da bukin dai wannan aya din
idan suka yi safani malamai suka yi safani ba wanda aka wajabta maka cewa dole sai ka buwa ne sai ka tafi akan hasken dalili wane ne fi karfin dalili shine kawai magana kowa zai iya yin ijtihadi cikin malaman nan kowanne mujtahidi ne in ya dace da daidai yana da lada biyu in ya kuskure yana da lada daya yayin da ka zo kai na baya sai ka kalli dalilin kowa duk wanda kake ganin dalilin sa ya rinjaya ya fi karfi sai ka bi wannan shine magana ko da talibai Imam Malik su duka basu sallama masa kan duk abin da ya bari fatawa bai so da fatawoyin Ibn Qasim sun saba wa Malik yanzu a cikin mazhabar malikiya musamman ta mutaakhirun kashi uku cikin hudu na mazhabar kusan fatawoyin Ibn Qasim ba na Imam Malik din bane ba amma yanzu za ka gane wannan bincike ne zai nuna maka wannan daga cikin littafin da za su taimaka maka ka gane wannan ka samu dahir din bayanai kaga littafin az-zakhira na Shihabuddin al-Qarati juzi 12 ne akan mazhabin malikiya ne a cikin kitab idan na ce kala fil kitab ne shiru ina nufin mudawwana kenan yace kitab kai ka ce qur'ani kala fil kitab yace ina nufin mudawwana kenan idan ne sai kaza ina nufin kaza kenan zai kawo magana Imam Malik ya kawo magana Shafi'i yace dai Shafi'i yayi karatu wajen Malik ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo dalilin mana yanzu idan muka zo mu muna magana akan abin da ke warware alwala guda nawa ne adatun da ne da asbab to adatun din nan sune ne al-bawl da al-ghaiz da ne da hadda ne da al-mazid da ne al-wali da ne kuma shike ne sun kare to asbab fa annaw mustaqil da waye da tikarsa to idan ka koma cikin zakhira sai ce ma abin da ke warware alwala guda 25 ne kuma maliki yake guda 25 kuma malikiya kuma ya tafiye su zai bayan daya har sai ya kai maka sukar ka zai kenan ashe har yanzu kan muka gani wato ashe ya sanya na baya kenan mun girkar sa amma sanya na baya saboda haka matsaloli dai irin wannan hankali ake bin su kullum mai tsarokon Allah ya fahimtar da mu menene daidai mai aiki da shi wanda shi ne riban ilimi ka gane abin da yake daidai kai aiki kuma har kullum ka gane daidai to kuma ba dabarin ka bace ba gaman ka sarne daga Allah subhanahu wa ta'ala amma ba dabarin ka bace ba kuma idan ka ga uwan ka bai gane daidai ba ba dolancin sa bane ba sai kai masa addu'a shi ma Allah fahimtar da shi daidai kuma har kullum ka tafi kan wani abu da a wani littafi da ka dogara da shi sai daga baya ka ga wani magana da ta fi shi karfi adalci shine sai ka bi wannan maganar mai karfin kuma adalci shine wancan littafin karfin mun na maka magana ka faɗi maganar magana yau wannan ai ba da dalili ai wani ba da yake kaza ba da dalili kaza wannan duk bai dace ba an fahimta ko Allah ya mallaka banka cewa me
Eh.
wannan shawara ce mai kyau. Matsala ta shi ne ina da zafi wajen aron littafi. Abin da ya faru shi ne tahaddusan bi ni'matillah ba wa alfahari ba. Tahaddusan bi ni'matillah yana daga cikin abin da na matsa da shi a zamana na Saudiya shekara hudu da wani abu. Duk abin da na samu kusan kashi biyu kusa uku a littafi yake tafiya. Ko meye na samu? To wannan yasa da dama daga cikin littafin mutum ya samu sakan wanda anan ko an baka kuɗin ba za ka iya sayan su ba. Yanzu misali majmu'ul fatawa na Ibn Taymiyyah juz'i 37 kwanaki da aka kawo shi Kano a kasuwar Kurmi ana sayar da shi naira 10,015. To inda na bari sai na zo nan na saya ya za a yi kenan. To kaga irin wannan idan ka ba mutum littafi ɗaya daga cikin wannan bolom guda 37 idan zai fitar maka da shi yanzu wannan ya zo ne maka kaya saura. Ba yadda za ka ji daɗin littafi in ba wannan guda ɗaya ɗin. To wannan ta sa ba kowa zan baiwa aron littafi ba sai wanda yake lalle na yadda cewa ba ya da sakaci. Amma a shirye nake ni kaina wannan taimako na ne ai mu rinka muzakara tare da ku. Na iya ba mutum aron littafi zai lafi wani abin da ni na karanta kila ban fahimta ba. Duk wannan na iya faruwa. Da izinin Allah ta'ala wannan shawara ta ka za a duba yadda za a fara aiki da ita bisa ga tsari. Duk da cewa a yanzu din nan library na kusa a Kano take. Sai da hankali hankali waɗanda suke sun tafi kar suka mana nan gurin sa rinka dawowa nan gurin hankali hankali don saboda murka amfana da su gaba ɗaya. Insha Allah ta'ala. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. ان كان حديث ده ابو هريره الله ذكر يدا غري يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي اذا سجد احدكم اذا تيم في تاسيه سجدا فلا يبرك كما يبرك البعير كر يدوكا ارين يد راكم يكي دوكاوا walliya za a yadai ne kablar ku ba sai ki lalle ya saura hannayensa kasa kafin gwiwoyinsa ya yi ku a kare da fusalatu malaman hadisi guda uku sun riga sun ruwaito ki. Ibn Hajar ya ce wa huwa aqwa min hadisi wa'il ibn Hujr. Wannan hadisin shi ya fi ƙarfi sama da hadisin wa'il ibn Hujr. Wanne ne hadisin wa'il ibn Hujr? Ga shi nan yana tafiya. Shi wa'il ibn Hujr ya ce ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naga annabi tana da aminci tabbata gare shi idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi yace idan annabi ya tashi sujada yakan dora gwiwoyinsa kasa kafin hannayensa akharajahu al-arba'atu yace malaman hadisi hudu sun ruwaito Abu Dawud Tirmidhi da Sahih Ibn Majah sai ce fa inna lil awwali shahidan hadisin farko banda wannan din hadisin Abu Hurairah kenan shi yana da hadisin da yake masa shaida min hadisi bin Umar daga riwayar Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu صححه ابن خزيمه ابن خزيمه يا انغنتاكي وذكره البخاري معلقا امام البخاري يا كاوشي على متن حديثي معلق موقوفا كما يا دنگنتاكي زوا ga ibn umar bai ce annabi ya ce ba da haka dai hadisin abu hurairah shi ne ingantacce wannan hadisi na wa'il ibn hujr dhaifi ne abin da yake tabbatacce idan zaka idan ka zo yin sujada zaka fara kai hannayenka sannan gwiwoyinka ba gwiwoyi ake fara kaiwa ba hannu ake fara kaiwa sannan gwiwoyi wannan shine tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi da yake akai gwiwa kafin hannu hadisi ne wanda yake dhaifi wancan kuma hadisi ne sahihi ga shaida daga hadisin Abdullahi dan Umar wanda Bukhari ya ruwaito shi. Abdullahi dan Umar sai duk lokacin da yazo ya sujada abin da yake kenan ai a fara kai hannu wato dan goyen bayan wannan hadisi na Abu Hurairah. Akan wannan ya kusa
fara kai Allah ya kafin gwiwoyi
ai mun buga misali je ne ko sai karanje ku muka ce annabi ya ce kar mutum ya duka inda rakumi yake duka idan rakumi zai fara kaiwa me wata gwiwa wata gaba yake fara kaiwa kasa gwiwa gwiwoyin sai ke gurfa ya da su haka ta annabi ce kar kai haka wato kai ne zaka fara kaiwa kenan an zaka fara kaiwa. Wannan matsala ba wai so ba ta ba ta ba matsala ce tsohuwa sai Ibn Taymiyyah sai Ibn al-Qayyim duk sun tafi akan gwiwa ake farkawa musamman wanda ya zafa ba kamar Ibn al-Qayyim a cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadhihi al-ibad yana ganin cewa abinda ake fara kaiwa shine wato annishin gwiwa kafin hannu shi a fahimtar sa kenan amma shi da hannun sa kenan gashi malamai sun saba masa na hadisi muallak shine hadisin da aka kawo su ba tare da sanadi ba ka'idar hadisi muallak kaurin malaman hadisi hadisin da a farkon sanadin an shafe rawi daya amma tun daga farko har karshe ko a farko an shafe daya zuwa biyu ya zanto dai shafewa da aka samu cikin hadisin ta fara daga farkon sanadi imam al-bukhari da malaman sa kamar su abul yaman kamar su musaddad da sauransu a makon yace haddathana musaddad an gane ku sai ya kawo malamin musaddad ya tire musaddad din ya zama Allah kenan haka idan imam al-bukhari ya kawo hadisi ya ce qala rasulullahi ba tare da sanadi ba haka hadisi ya zama mu'allaq kenan sai da imam al-bukhari ke cewa ma awwalul isnad minhu yutlaqu walau ila akhirihi mu'allaq wato abinda a farkon sanadi aka tafi mutum daya ko da har zuwa karshe ne shine mu'allaq wa bil hadithi za kathirun falladhi ata bihi bi sidati al jami' khuzi sihhatahu an al mudafi anhu wa ghayruhu dha'if wa la tuhinu yace shi hadithi mu'allaq yana da yawa a cikin sahih bukhari amma sai dai kashi biyu ne amma dai imam al bukhari ya kawo shi bi sidati al jami' da siga wanda ke nuna tabbat yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi qala kaza imma kuma ya kawo shi bi sigati tamridi wato siga da ke nuna rashin tabbas yace ruwaya an ruwaito annabi ya ce kaza kila an ce wai annabi ya ce kaza hujja an hikaito wai annabi ya ce kaza to wannan ita ce sigati tamridi wajen malaman hadisi siga ta rashin tabbas wajen bada labari abinda kake kila wato kila wakala kenan ba tabbas to duk hadisi muallaq da imam al-bukhari ya kawo shi bi sigati al-jazmi da siga ta tabbas yace qala rasulullahi kaza to wannan khuzaisi hatahu an al-mudafi an qaida ne sahihi ne a wurin imam al-bukhari ka bai ta dake wa ghayru da kawo ba da siga ta zai ba bi sigati tamridi ba if to ya zama hadisi dhaifi amma wala tuhinu bai zama dhaifun shadid ba da wato gairu shadid kenan wannan shi ne abin da imam su zai tabbata cikin al-bukhari su zai kuma salalah hadisi wannan na karanta muku bai dokin su ban gane ba kamar ya wajen tabowa to wajen miki ne ga fujila ya dan nanti na zaka ba zama ne ba idan zaka ta faraka a ta uku ne ko zaka ta faraka a ta biyu kaga an halatta maka zuwa istiraha ko wanda ai zaka tabo sai ka zauna sannan sai ka tashi wajen tashi annabi na dogara ne da hannayensa guda ya tunkule su ya dogara akan su haka ya miki sallallahu alaihi wasallam abin da ke kira al-ajm hannayensa guda biyu zai dunkule su haka ya tsora su haka ya dogara akan su ya yi kura ya tashi ka bai tashi tunda dhaifun ne gari shadid duk dhaifin da zan dhaifin ta bai sanni ba to ana kafa hujja da shi za ta tsawa bil mutaba'at wa shawahid idan ya san mutaba'at da shawahid ka ga wannan ya kuma shawara Buhari da shi eh ma wani ruwa ya kawo masa ne eh sai ya wuce shi bai cika sharadar ta ba shi ba Buhari a cikin sai Buhari fa kaida ce da wai ko da dijiji da yin dace ka ba ko ya inganta sai an cika sharadin sa shi akwai sharada da yin daya masu tsanani wajen ruwayan hadisi duk hadisin da ya kauce wannan to ba dai cikin sahihi ba ya ya kawo cikin adabul musnad ya kawo cikin juzul kara khalfal imam ya kawo cikin at-tarikh al-kabir ko at-tarikh ko al-awtar da sauran da tabanta amma dai ba zai kawo cikin sahihi ba eh sai ba da yake ne kuma wannan wannan ba ma bai bane ya kawo shi bi sigatul jazmi mun kuma ce duk hadisin muallaq din da ya kawo da sigatul jazmi ko zai sihhata sahihi ne an gane ko wa ani ibn umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana idza qa'ada li tashahhudi yace annabi ya kasance idan ya zauna domin yin tahiyya wada yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra sai ya tsora hannunsa na dama akan wato gwiwarsa ta dama azuwa hannun sa nagu akan gwiwa ta tagu wal yumna alal yumna ya daura hannun dama kuma akan gwiwa ta dama wa akada salatan wa khamsina sai ya salla 35 wani jirgi ne a wajen larabawa tun da lokacin ba karatu ba rubutu sai ya kulla 35 ya ne 35 sai ya kulla 35 yadda suke kulla 35 shi ne haka idan mutum ya maka haka wata 35 kenan wato sai annabi ya haka kenan ya tsola a kan gwiwarsa wajen karatun tafiya wannan sai ya zauna mike wannan na haka ya kulla nawa kenan 35 wa akala salatan wa salatina wa kana bi isbihi sababa sai ya yi nuni da ɗan yatsansa manuniya din nan an gane ku rawahu muslim wannan imamu muslim ya rawaito wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta imamu bukhari wanda ba wannan ba ta imamu muslim kai wanda ba wannan ba qadaba asad wa qadaba asabi'ahu kullaha sai ya kame yatsunsa gaba ɗayan su wa ashara billati kalil ibham sai ya nuni da wanda take bi ma babban ɗan yatsa al ibham shine wannan wannan kuma asbaba wannan alwusfa wannan albunsa wannan alkhisar al-ibham wato idan ya kama ya tsaka gaba daya ya dinkule shi haka sai ya nuni da wannan allati talil ibham eh akan gura akan tin yayi tabbata shi masu ruwayoyin da suke tabbatar da haka eh zai karkar da yanzu ta kodai ke anan gurin bai fada ba amma bari mu karanto mana daga wani wajen mu annabi sallallahu alaihi wasallam yana kada dan yatsansa nan gurin mala yace tarikul isba fi tashaqqud karkada dan yatsa a cikin karatun tafiya wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra annabi aka san yana timfada tafin yatsansa na hagu ala rukbatihi al-yusra akan gwiwar tasa ta hagu wa yaqdiru asabi kaffihi al-yumna sai kame yatsun hannunsa na dama kullu hadukkanin su wa yashiru bi isbihi allati talil ibham sai ya isara da babban dan yatsa wanda yake bi ma wato manuniya wanda yake bi wanda yake bi babban dan yatsa ila al-qiblati ya nuna ya dinga kallon al-qibla wa yarmi bi basarihi ilaiha kuma shi yana kallon dan yatsa sallallahu alaihi wasallam kun bayyana da kyau wato zai jinke wannan yatsun ya haka wannan ya nuna da shi ya dinga kallon al-qibla wannan wata sifa ce ko ba karkada ga lokacin kai haka yayi kuma lokacin da annabi haka dan yatsa wato idan sa na kallon dan yatsa wa kana idza ashara bi isbuhi wa daa ibhamahu tahta isbuhi alwusta wa ya kasance idan zai nuni dan yatsan sa to babban dan yatsa sai ya dora shi akan dan yatsan tsakiya sai ya haka kenan haka wato wani lokacin haka wani lokacin kuma haka wannan suna dinkule babban dan yatsa yana kan wannan wannan kuma ya miƙe shi haka kun bayyana da kyau wa taratan yuhalliqu bihima halqatan wani lokacin sai ya yi zobe ko ya yi kawanya tsakanin wannan babban dan yatsan da dan yatsan tsakiya ya haka da su kenan wannan suna rike haka wannan kuma ya yi haka kuma dan yatsa na nuni ya mitar da shi wato kaga haka menene kenan ya halaka da shi kenan yuhalliqu bihima kenan ya mai da shi kawanya ko zobe ko da kewayen abu waɗannan kuma suna ɗaura haka nan manuniya kuma ya haɗa ita wani lokacin haka annabi yake yi wa kana rafa isbahu yuharrikuha yadhu biha wa kana rafa isbahu yuharrikuha yadhu biha wani lokacin annabi idan ya ɗaga ɗan yatsansa kuma haka wato yuharrikuha yana motsa ta to wannan motsa shi ne malamai suka yi sabani dama da hagu ko ƙasa da sama yuharrikuha annabi ne yana motsa wannan ɗan yatsa ɗin yadhu biha yana yin addu'a da ita abin nufi baya dainawa har sai ya kammala dukkan addu'o'insa da yake yi bayan tahiyya din nan bayan salatin annabi din nan karshen abin da ya sallama sannan zai mai da hannun sa yadda yake ya rike yan yatsun sai mai da su yadda suke kuma wa yaqulu annabi na cewa lahiya ashaddu ala shaytan min al-hadidi wato wannan dan yatsa lokacin da mutum ke tahiyya yana karkada ta ka fi tsanani a wurin shaytan sama ka dauki sama da ka dauki guduma ta karfi yani as-sababa yana nufin wannan dan yatsan manuniya wa kana sallallahu alaihi wasallam yafa'al zalika fi tashahhudi lijami'an annabi yana yin haka a cikin dukkanin tahiyya ne wa ra'a rajulan yad'u bi isbu'aihi ya ga wani mutum yana karatun tahiyya yana motsa yatsunsa guda biyu wato sai ya sa yatsa guda biyu har kamar haka kenan guda biyu
sai annabi yake da shi ashhad mayyata ita daya wa ashara bi sabab ayi nuna mata ce haka zakai da daya zakai sai mutum ya tantar da wannan din sai mayyata ita daya kun bayyana da kyau yanzu dai mun fahimci lokacin da kai zama na tafiya hannunka na hagu yana kan gwiwar hagu ka miƙar da yatsunka hannunka na dama kuma yana kan gwiwar dama to shi a wannan lokaci ko dai ya kasance babban ɗan yatsa da ɗan yatsan tsakiya ka ɗaure ta haka waɗannan suna makale ko wannan kuma ka miƙe su ko ya kasance ka jike su daga guda uku babban ɗan yatsa ka ɗaura akan ɗan yatsan tsakiya kuma ka miƙe wannan kuma ko ya kasance shi wannan ɗan yatsa manoniya kawai ka yi nuni da shi baka motsa shi ko ya kasance ka yi nuni da shi kana motsa shi in kana motsa shi kuma za ka rinka yin sama da ƙasa ne haka da shi wannan su malaman suka ce za ka yi dama da hagu ne da shi duk wanda kai cikin waɗannan sigogi da muka ambata ya tabbata kuma za ka yi shi a dukkan tahiya a tahiyan farko da tahiya ta ƙarshe an bai sanin da ke ko wannan baya cikin sunna an gane ko wanda idan sun kammala tahiya sai su daga hannayen su a wannan baya cikin sunna yana daga cikin abin da wato sai su daga hannayen su haka sannan su mai da su kan ciye su haka wannan baya cikin suna yana daga cikin abin da annabi ya gani ya fadakar da sahabbai cewa ya nike ganin kuna daga hannayen ku a cikin sallah kamar yadda kangararren doki yake daga jelarsa sallallahu alaihi wasallam yace ku daina eh ina da kuma dakata nan ku abin da muka rada dai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kuskure kuma Allah ya shafe mana gobe sai mu dora inda muka tsaya insha Allah Assalamu alaikum sai hakuri mu karanta waɗanda suke rubuta da aya guri a jiya idan ba ku manta ba cikin karatun da muka yi wajen addu'ar wato da muka ci annabi na yawan karantawa cikin rukuyi subhanakallahumma wa bihamdik a abin nan kai wanda annabi ke yawan karantawa cikin rukuyi da sujada subhanakallahumma rabbana wa bihamdik magana kan kalan rabbana ko rikin rabbana nan gudun mun karanta rabbana nace inda na gani a cikin bukhari ruwayoyi akwai wanda babu rabbana ce muka ci abinci ko goda zo wani bawan Allah ya ce ya binci ko ya samu cikin bukhari akwai wannan rabbana din wannan na faɗa ne dan saboda da lokacin an dauke wutar lantarki gina masu kafir ba su dauka ba ma'ana dai akan samu ruwayoyi wani lokaci a nan ka gada kari wani lokacin a can ka wafi kari kamar yadda yake na buga mana misali da allahumma rabbana walakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd ba tare da wawan ba ko rabbana ba tare da allahumma din ba da sauransu Allah ya tsire da mu zuwa ga abin da yake kine da wannan yake cewa a cikin karatu kai bayanin cewa mai farilla zai iya bin mai nafila sallah gashi kuma hadisin annabi na cewa la tastalihu ala imamikum wato kar ku saba wa limaminku to me ake nufi da kar ku saba wa limaminku idan muka sallama da cewa hadisi ya inganta to sai mu zo mu ce me ake nufi da wannan da la tastalihu ala imamikum ba a nufin cewa la takhtalifu ala imamikum tinniya wanda su suna kafa hujja da wannan hadisin cewa kar ku saba wa limam wajen mai niyya da haka dole kai irin sallar da shi zai wanda wannan ina jin dalilan da muka kawo jiya su yi su wadakar na cewa mai farilla na ibn mai nafila kamar yadda mai nafila zai ibn mai farilla kuma abinda alqadi abubakar ibn al-arabi al-maliki ke cewa akwai tanakuzi kwarai da gaske idan muka ce mai farilla ba zai bi mai nafila ba ko muka zo muka ce shi mai nafila din ya halatta mai farilla yake mun yi tufka da warwara yake domin dalilin da muke bayarwa cewa kada mai farilla ya bi mai nafila dalili ne da cewa dan sallar su ba iri ɗaya bace ba kowa niyyarsa daban to idan haka ne idan ne shi ba mai nafilan zai bi mai farilla ai dan ma sallar ba iri ɗaya bace kowa niyyarsa daban kuna ba da mun fahimta kuma kai da kanka daga ƙarshe sai ka kawo hadisin Amr ibn Salima wannan ji wannan shine babbar hujja da cikin Bukhari da Muslim hadisin Amr ibn Salima yaro ne da yake kira shi da ko bakwai kabilar sa suka zo suka musulunta gaban annabi annabi yayi musu nasiha yace ku koma gida in kun koma wanda zai muku limanjin sallah wanda yake ku haddan Qur'ani yace aka duba duk kawai mu ba wanda yake ni yawan haddan Qur'ani kuma ni ne yaro dan ke kira shi da ko bakwai sai suka rada ni in zama ni ne limamin kuma sallawat yace har ina sallah wani lokaci ma riga ta ba ta da tsawo idan na yi ruku'i ko sujada sai a ringa ganin al'aurata daga baya
sai wata mace ta ce ku tsoron Allah ku rufe mana al'auran limamin ku yace za ka yi karo karo aka hada mun kudi aka sai mun wata riga doguwa yace wallahi ba abin da nake farin ciki da ita irin wannan rigar da aka sai mun dan irin kawo mutane limanci hadisi yana cikin bukhari da cikin muslim sahabbai suka yi wannan dan annabi ya ce li umman nas aqra'uhum li kitabillah suka duba cewa ba wanda ya haddace qur'ani illa sa gashi yaro kuma dan shekara 6 ko 7 kaga shi a lokacin nan sallar da yake mai tace na kula su kuma suna farin da suka bi shi wannan cikin bukhari da cikin muslim hadisin mu'adh ba sai mun sha mai tace ba ga annabi ya zo zai yi sallah salatul khawf ko san salatul khawf sallar tsoro ko dai a yi ta kasaru ko a yi ta a zaman gida idan tsoro ya zama zaman gida za a yi sallar cikakkiya idan tsoro ya zanto kuma a halin tafiya za a yi kasaru to annabi ya tafiya ta kama shi ya zo za a yi sallar tsoro ta kasaru to ita salatul khawf din nan kana da tsuffa kai daidai har guda 6 ɗaya daga cikin tsuffofin shi ne wanda annabi ya yi ta a aikace sunan ta mana mai ya halatta liman ya zo ya fuskanci gabas ya ta a samun rabin sojojin su bi shi sallah idan aka yi raka'a daya da su sai ya miƙe sai ya tsaya kyan su kuma su ƙarasa mai su ƙarasa wannan raka'ar da kansu liman din na tsaye su yi sallama su tafi su je su ɗauki makamai su tsare abokanan adawa don su sauran rundunar sojojin su kuma su dawo su zo su samu liman na tsaye su bi shi idan ya kala raka'a wanda yake ita ce ta karshe a wajensa su kuma raka'a ɗaya kenan suka yi idan ya zauna ya sallama su kuma su tare su yi mai su cika wannan ɗaya ne daga cikin siffofi guda 5 a 6 ta biyu daga cikin siffofin ya halatta liman ya kasa sojojin gida biyu ya kira waɗannan su zo ya musu limancin sallah raka'a biyu cikakkiya ya yi sallama su yi sallama a tafi ya kira sauran su zo kuma ya sake musu limanci raka'a biyu ya yi sallama su yi sallama lokacin da ya zo yana maimaita wannan ta biyu shi ne yake yi nafila yake su kome suke yi to kuma yi musu annabi haka yi wa sahabbai a sulhul hudaybiya to kuma akwai wata magana kenan banda wannan kuma kaga ai babu wata magana kuma ba ko mai sai ka mun sani ba abu ba ni sallan magrib ba sai na ta ce ina fara jira ina amma ina ina sallan magrib ba sai kowace irin nafila mutlaqan nafila kowace irin nafila kowace irin nafila mai wannan tambaya da zai yake cewa wadansu limamai bayan mutum ya gama sallah sai a ga ya juya ya kalli kudu akwai wani dalili na shari'a da ya nuna haka a cikin iyakar sani na babu wani dalili na shari'a da ya nuna haka abin da dai annabi yake yi waɗansu lokuta bayan ya gama yawa mutane limanci sai juyo ya fuskance su haka ya zauna ba wai ya kalli kudu ko ya kalli arewa ba wannan ka hadisi ya tabbata akan wannan sannan yake cewa nukan ga waɗansu in sun yi sallar farilla in za su yi nafila sai su tashi su canja wuri akwai wani dalili babu wani dalili da yake a haka za ka iya yin nafilar ka a inda kai farilla za ka iya canjawa fil amr sa'a amma in ka kada canja wurin yana da wani matsayi to anan wurin rigima take amma in ka canja kawai dan kana son ka koma can ya dan fiyarwa wannan ba komai bayan an tago daga rukui fadin rabbana wa lakal hamdu wa hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi akwai hadisin da ya nuna haka akwai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tago yakan ce rabbana wa lakal hamdu wato yayin da yake yin kurwa wajen dagowa zai ce sami Allahu liman hamida in ya kammala miƙewa sai ce mai rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu wani lokacin sai tsaya haka wani lokaci sai kara hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a masallaci bayan ya tago kansa daga rukui ya bada sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai ya ji wani mutum ya yi waɗansu abubuwa kamar maganganu amma bai ji me yace ba za ka gama sallah sai annabi ya ce waye ya magana ɗazu sai kowa ya shiru waye ta ke magana ɗazu ne sai kowa ya shiru da ya masa ya ce waye magana sai wani ce ni ne ya annabin Allah ya ce me ka faɗa ya ce abinda na faɗa hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kamar yuhibbu rabbuna wa yarda sai annabi ce na ga mala'iku 30 da turiya suna rigengeniya wa zai daga rubuta ladan da za a baka.